أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا تتبت على الله سبحانه وتعالى ديساك حقامو أكراتمو نماكو ماكو كراتو نلتاهي ببما لمي إمام الذهبي لتاهي من سنة كتاب الكبائر عند أساتي دي قبات مكسايا أكان كبيرة تقوم شاء بيو يوزا متاشا أكان كبيرة تقوم شاء أكو وده تكي مغانا أكان أكل مال اليتيم وظلمه عند يو إن شاء الله تعالى زامي درسي نأشرن ده أكو أتكي وانا لتاهي مالك يتوى الكبيرة الثالثة عشر أكل مال اليتيم وظلمه سنجوتي يما راي دوكما ظالم تشي ينا لغا تكيم ببالله شرين دوكو هدو نعم درسينا شرين دوكو ينا لغا تكيم ببالزي نبي كبيرة ورتكي قادر ما دمتن شغاوتا shine mutun yace dukiya ta marayi wa ake ce ma marayi da farko kafin mu shiga bayani akan dukiyar shi da abubuwan da suka hau kan mutun wanda Allah dora mishi yauni na daukan yaunin marayi a alkacin shi da farko abin da ake ce ma marayi shine wanda baban shi ya rasu shine wanda baban shi ya rasu wanda ma aihe shi ta rasu ba a kilga shi daga cikin marayu hikima anan shine ma'aihi shi aka dora ma yaunin daukan tawainiya ciyarwa shayarwa tufatarwa inda mutun zai zauna duka ma'aihi aka dora ma wannan yauni a duk lokacin da ma'aihi baya nan to wanda zai dauki wannan yauni baya nan kenan marayi rayuwar shi za ta shiga cikin wani yanayi wanda na rashin dadi ne wanda kuma mu ma shaidu ne akan haka mu ma mun sha ganin marayu wanda bayan rasuwar ma'aihinsu sun shiga wani yanayi wanda sai Allah ka babu dadi rayuwar ga ta kamar ta to wa'annan wanda ya samu kanshi a wannan hali shi ake ce ma marayi amma wanda ma'aihi shi da ranta baban shi da ranshi dan saboda talauci ba a kilga shi cikin marayu ba wanda ma'aihi shi ta rasu ba a kilga shi cikin marayu ba sai wanda baban shi ya rasu amma a cikin dabbobi akuya tumkiya rago da sauransu wa'annan ma'aihi su ce in ta rasu ake kiran ɗaya daga cikinsu marayi amma tsuntsaye su kuma idan uba da uwa ta tsuntsu ta rasu a lokacin ake kilga shi cikin marayu amma a cikin mutane ana kilga wanda baban shi ya rasu a matsayin marayi shi kuma marayi shine wanda yana karami har zuwa lokacin da ya balaga daga ya balaga ya huta daga cikin layin marayu yanzu ba zai yiwu ba baban mutum kawai ana zamani kakan shi mutum kakan shi ya rasu sai ya ce ai baba ya zama marayi ya yiwu kaga uban shi ma ya zama uban kanshi da ɗiyan shi shi ma magidanci ne a karan kanshi kenan babu ta yadda za a yi dan baban shi ya rasu a ilga shi a cikin marayu in haka ne marayin yawa za su ai kowa ma hin zaku da ya ce shi marayi kenan to shi marayi shi ne wanda bai balaga ba shi kuma alamu na balaga su ne alamu sanannu da farko akwai mafarki ga mace kuma akwai idan ta fara jini to daga sun fara wannan sun ga wannan alamu ba magana ta cewa su yanzu marayu ne sun huta daga cikin layi na marayu to shi marayi addinin musulunci ya ba shi kariya sosai har ya kai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira wanda suke cin dukiya ta marayu da zalimci to su sani cewa suna cin wuta balbal ne a cikin cikinsu kuma hallau wutar jahannama ta sa'ira tana jiran su. Haka Allah ke cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda, kada ku kusanci dukiya ta marayu sai da kyautatawa, hatta yabluga ashudda har sai sun san me suke yi. To Allah subhanahu wataala ya tsara komi. Idan Allah dora maka yaunin daukan marayi, uwa ce ki dan uwan mamaci ne yana da marayu, sai aka dora maka yaunin ka dauki yaunin su da dukiyar su, to kai kokari duk yanda zaka yi ka kiyaye haƙƙin su. Doka ce ta Allah subhanahu wataala, ka kiyaye wannan dukiya, in ma ta kama ka ci to ka san irin cin da zaka yi. Ya kasance za ka ci wannan dukiya ne da kyautatawa, yanda ba za ka yi almuzuranci da dukiyarka ba, to kada ka yi almuzuranci da dukiya ta marayu. Za ka ci ne da kyautatawa abinci, abin sha, bakin gwargwado. Kada ka wuce iyaka, ka ringa ɗaukan manyan shaddoji kana ɗinkawa da dukiya ta marayu, ka ringa hawa manyan motoci, ka shiga gine-ginen gida wanda ba na marayu ba na haka. To da ka shiga wannan, ka shiga layin mai cin dukiya ta marayu, sai ka kiyaye cewa wuta ce kake ci balbal. Bayan haka, idan ya kasance kana kula da marayu, aka ɗauko dukiya aka baka tashi, to lokacin da ka amshi wannan dukiya, ka kashe ta cewa ga adadin dukiyar da na amsa. A lokacin da za ka maida musu kayansu, wannan shedin in suna da rai ka kira su, idan ba sa nan ka kira wasu da shaidar cewa a rubuce cewa lokacin da za a mishi wannan dukiya ta su, ga yanda take kuma ga ta na maido ta. Akwai wani bawan Allah a garin nan ya yi abin ayaba, an ba shi dukiya ta marayu, da ya tashi sai ya sayi kare da wannan dukiya. Yana sayan karen wannan, bayan shekaru zuwa goma wannan kare ya kai matakin da kowa sai da mamaki. A misali, a ce ya amshi jika 500 ne, lokacin da zai mayar da wannan, lokacin da ya ce ga dukiyarku, ga karen da aka sayar da dukiyarku, da aka sayar da shi, sai da ya kai wajen miliyan 10. Yanzu kaga wannan hakika ya kiyaye wannan dukiya, kuma ya rike amana, kuma dai tashi ba su sai ba su dukiyar su baki daya. To haka ake so. Kada a baka jika 500 ka sai kare, lokacin da ya kai miliyan 10 ka sai da shi miliyan 10 ka ce ga jika 500 din ku, a dukiyar su ce ka bi domin su kayan su. Kada ka kuskura duk abin da za a yi, ka ci dukiyar marayu ta hanyar zalunci. Wannan kashegi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, ya ce wuta balbalci ake ci. Bayan haka nan, Allah subhanahu wa ta'ala a hadisi kudisi, manzala sassala take cewa duk wanda ya zalunci marayi sai ya kuka, Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mala'iku, wane ne ya sanya wannan bawa nawa wanda na sa ma'ainihin shi a ƙarƙashin ƙasa, wane ne ya sa shi kuka? A nan mala'ika Jibril sai su bayyana ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa wane ne. Ai, ka san idan ka sa marayi kuka, Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaya wa ya sa shi kuka? Ai, ka san ba yabanka ba ne, sai ka rubuta ka aje, kai ma sai ka yi kuka, sai ka yi kuka. Ka kiyaye haƙƙi, in dai haƙƙi ne na marayi, haƙƙi na kowa abin kiyayewa ne, amma mafi girman haƙƙi wanda ya kamata kai takansa a kan shi shine haƙƙi na marayi. A nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa mala'ika Jibril, adiba a gani duk wanda ya sa wannan marayi ya yi shiru, ya kyautata mishi, ya sanya shi a jikin shi, ni kuma zan yarda da shi, kuma zan kyautata mai a rayuwar shi. Shi yasa idan kana neman albarka a rayuwa, ya daga cikin abin da za ka roƙi Allah da shi ka yi tawassuli, shi ne ka samu wani marayi komin kaɗaƙin abin da gare ka, kai ƙoƙari ka kyautata mishi. Wallahi wannan matsala ta kyautata ma marayu, Laraba da suke garin Khalij su sun fahimci wannan. Shi yasa wani lokaci idan ka kalli rayuwarsu, sai ga rayuwa ce kamar suna gina aljanna, saboda sun tsinkayo a cikin ayoyi da hadisai cewa albarkar ta rayuwa da jin daɗin rayuwa da zaman lafiya na rayuwa ga wasu abubuwa da ake yi a samu wani gina masallatai ne, rijiya ne, kyautata ma marashi ne, kyautata ma marayu ne, ɗaukan yauninsu ne, wannan aikin kenan. Akwai wanda zai ɗauki wani marayi bai taɓa ganin shi bakin shi da shi ya gan shi a hoto a lokacin da zai a ƙaddama mai abin da ya bashi, baka san ba waye, kawai zai aiko ce a bashi, ba a yi ba wata biyu ina gani wasu suka aiko irin wannan ya biyo ta hannunmu muka je muka ba su. Kawai abin da yake so a samu marayi a saya mai kaya complete, a saya mai sakta equal kurum a bashi, shi kaɗai yake so. Wani kuma ya ce shi abin da yake so kawai a siyo shinguɗa da bargo da matashin kai da dara kawai a je a bashi. Wani kuma kawai in dai marayi ne suka ce a bashi, ba sun ce ba wani ko wani, ba san ba kowaye, kawai a nemi marayi a bashi. Wani kuma ya ce idan aka samu yaro misali wanda bai da ƙarfi an aihe shi babu nonon da za a bashi isasshe, a samu a sai madara a bashi. Wani ya ce a samu masallaci babu tabarma a je a shigo da tabarma. Wani ya ce a samu wani wuri inda mutane suke taruwa suna da matsala ta ruwan sha, a samu wani bututu babba a saya a je a ajiye musu su ringa cika suna shan ruwa. Haka kuma suke ta yi, wani ya ce a je a gina masallaci, wani ya ce a je a gina rijiya. Menene suka fahimta? Sun ka fahimci cewa albarkar ta rayuwa tana nan wajen. Shisa zaga rayuwarsu kamar suna gidan aljanna, kaga gidajensu, kaga su kansu rayuwarsu, kaga me yake da suna equal ɗinsu. Babu zancen ka ce wannan kuɗi bai ce wannan, a'a ta kowace mai kyau ce, abinci mai kyau, rayuwarsu hankalinsu kwance ga addini. Me yasa wannan ƙananan abubuwan da suke ƙoƙarin su ko da yaushe iya daga cikin albarkar da suke samu ta rayuwarsu, mu ma muna iya yi? Nawa ke da kwai marayu a kusa da mu wanda wannan mun san marayi ne idan mun ɗauki kwamfule guda muka saya mishi lokacin rantire zai amfane shi kamar yadda ɗan kowa ya fito, shi ma ya fito da kaya masu kyau. Jika biyar ka saya ka ba shi, ba wanda ya san ka yi sai Allah, ka yi tawassuli da wannan aikin ka sha mamaki, Allah zai ma albarka ba alkarama ba. Kada ka ɗauka sai abu da yawa ko a ƙosho ka je ka sai kaya ka ba shi, jika biyu alkhairi ne ba ɗan ƙarami ba, kan ma ɗauka sai mai kuɗi sai mai hali, a'a mu ma muna iri ɗan ƙarakin da garin. Kada mu sha makance ma kanmu da kanmu alkhairi ga shi nan kuma a tare da mu, sai wani ya tsallako daga wani wuri kuma shi wanda ya tsallakon wai aljanna yake nema ko mu ma mu rinka cewa Allah ba mu gina aljanna, alhali abin muna iri. Don haka idan muka ga marayi mu yi ƙoƙari bakin iyamu mu yi abin da za mu iya yi, kuma in za ka yi ka yi irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya, ya ce ka yi sadaka hannunka na hagun ma bai san ba ka hannun dama abin da ya bada, ka yi irin wannan sadaka wani ba bai san ba ka yi, ka sa wani ma ya je ya kai tsakaninka da shi ne kawai, ke faɗi sunanka ke ce daga wani ne kawai, gashi an ce a ba kawai ta yi shi. Ni kokari mu rin kwatanta irin wannan, akwai alkhairi da yawa, za mu karanta hadisai da yawa wanda Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi bayanin irin albarkar da ake samu a wajen kyautata ma marayu. Sai wale ka mana hadisi ya ce wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fil mi'raj, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da ya tafi mi'raj, lokacin da Allah subhanahu wataala ya sama da shi, fa idha ana bi rijalin, yace sai gani ga wasu mutane, yace wukila bihim rijalun yafukuna rihahum wa akharun yaj'una bis-sukhuri min an-nari fayakdifunaha biafwadin wa takhruju min adbarihim, yace wannan mutanen da na gani an sanya wasu sun zo suna rike da lihahum, suna rike da mikir suna bakunan su, wasu kuma hesu su da wani duwatsu, da wasu duwatsuna na wuta suna tuttura musu a cikin bakinsu, wannan garwashin da suke tura musu ko kuma wannan duwatsunan na wuta da suke tura musu a baki yana hutowa daga addubarsu. Fa qultu ya jibril man haula, manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jibril su haye wannan bi ma'ana wani hali wani aiki suka aikata aka kama su da irin wannan laifin sai mala'ika jibril yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara yace ya rasulullah wa'annan da kake gani su ne masu cin dukiyar marayu da zalunci to ba abinda suke ci a cikin cikin su illa wuta wasai salawna sa'ira kuma a kiyama su ne in jahannama wannan hadisi ne ingantacce muslim ya fitar da shi haka abu hurairah Allah kara mushi yarda yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaw'athu allah azza wa jalla qauman min qubulihim Allah subhanahu wataala zai tayar da wasu daga cikin kaburrukansu takhruju an-nara min butunihim ta'juzu afwahuhum nara faqila man hum ya rasulullah sayake cewa alam tara anna allah ta'ala yaqul innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasu za a tayar da su da kaburinsu wuta tana hutowa daga cikin cikinsu bi ma'ana tana huruwa a cikinsu kuma tana hutowa kamar suna furzota daga bakinsu a cikinsu wuta bakinsu kuma yana fitar da ita sai sahabbai suke tambaya su waye wa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan aya yace ba ku ji ba abinda Allah ya faɗa yace masu cin dukiyar marayu da zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara cewa wutar jahannama ce suke ci barbal a cikin cikinsu wallahi sai mun kiyaye idan akwai wanda zai yi gara kai ka sallama in akwai yanda za ku yi aka ba ku dukiya ta marayu ku nemi wani kwanto wanda ba a ringa ƙara dukiyar ba a ciki ku nasa kuɗin ko kuma ku saya musu wani abu mai amfani amma ka zo ka rike ta Allah ya tabbata kana da rikin asiri ka je ka taɓa dukiyarsu lokacin ba su ya yi ba kada kuma lokacin ka yi to ka cuta barbar haka ake ba da labarin wani aka ba shi dukiyar marayu da aka ba shi ita bai da ko dala aka ba shi ita ya ringa juya wannan dukiya sai da dukiyar shi ta taru sun girma aka ce musu duke ku ce a hannun shi suka ce baba a ba mu dukiyar mu ya ce na biya muku lakwal na ba ku abinci duke ku ta kai wai shi menene a falsafar shi kudin da aka ba shi misali miliyan guda ne dala guda a cikin kudin da yake juyawa in ya sa musu sai rubuta sai rubuta sai rubuta da sun sun ci miliyan guda shikenan bakin kudin su ya kare yanzu duk ribar da ya samu da wannan duke ba ta su wuce ka duba zalunci suka yi suka yi da shi ce wallahi dukiya babu aka tashi gaba alƙali ya ce wallahi babu aka ce a kiyama za ka ba mu ya ce yawwara wallahi zai sha mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya kula da marayi yace ana wakafirul yatim sai ishara da hannun shi haka ana wakafirul yatim yace ka hatayin fil janna a gidan aljanna yace ni da wanda yake kula da marayi kamar haka muke da shi kamar wannan ya tsince da wannan hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai na zo zan shiga gidan aljanna ai mun sani manzar rahama shi zai fara shiga gidan aljanna ko shi ne farko ya zo zai shiga gidan aljanna sai ya ji motsin wani yana gudu yana neman shi ma ya shiga sai ya juya sai ga wata mata ta kewa ta ce ai ni ma aljanna zan shiga duk ga mutane nan a baya amma ke kuma ki so wani aiki kika aikata kika samu wannan matsayi ta ce mijina ya rasu ya bar ni ga yara marayu na kula da su na kula da cin su da shan su da rayuwarsu da tarbiyyarsu har suka zama mutane suka zama mutane nagari wannan shine sakamakon da Allah subhanahu wataala ya muni mu shiga aljanna tare da kai ya rasulullah ka duba irin darajar da ake samu ga kulawa ga marayu ya zo a wata kissa wani bawan Allah yana da hali sai rasu yanzu wannan mata aka barta da marayu ana barinta da su dukiya ta kare kawai jarabta ta zo dukiya ta kare yanzu dukiya ta kare sai take jin yaunin zama a garin sai ta nema ta bar gari ta kwashi yara suka kama hanya sun tafi wani gari sai suka rasa inda za su zama suka samu wani masallaci ta ajiye su a nan ta ce za ta kai ta je ta nemo abin da za ta ba su ci tana huta sai ta samu wasu mutane suna zaune da wani babban mutum a cikinsu sai ta zo ta ce musu ita ga halin take ciki irin balaguruci tana tare da marayu ta sa a wuri kaza ta zo ne ta nemi a taimaka mata domin ta je ta kula da su kuma su ƙara su tafi su sai babban nasu da ya buɗe baki sai ce mata miye shaidarki akan cewa ke kinnan an bar miki marayu mijinki ya mutu cewa ke kinnan armala ce limana wadda mijinki ya mutu ta ce babu wata shaida shaida ita ce ni ba kowa ce ko mu je ka gaya nan ya ce a inda babu wata shaida kawai ki ta yi ko ba za mu taimaka miki ta kama hanya ta yi ta yi tana taya ta iske wasu mutane kuma suna tare su ko mutanen ba musulmi ba ne a nan babbansu da ta faɗi cewa ga matsalar ta ya ce mata mashi in gaya yana zuwa da ya gansu kawai ya ce mata su zo ya kasu gida ya ba su abinci ya ba su wurin zama ya ce su zamna su huta shikenan qaddara Allah sai kowa ya kwanta barci sai kowa ya murki shi wannan na farko mafarkin da an tashi kiyama kun san wani lokaci ai muna irin wannan mulki mu yi wani kushmar haka mulki na abin tsoro ka zabura ka kasa koma barci ka dan tsoro ya kama ka to irin wannan ya faru da shi sai ga gashi an tashi kiyama ga wani gida nan na lulu birkin ma diamond ya zabura sai ya ce ina za ka mala yace gidan wannan zan je in shiga yace ka san ko gidan mu yace ai gida ne na mummune musulmai ko ai yace eh yace kai fa yace ai ni ba musulmi ne mummuni ne sai suka tambaye shi miye shaidarka akan cewa kai musulmi ne ai ka san dai a kiyama ba zai musu kalmar shahada ba ko a kiyama an ana musulunta fir'auna ya shiga wuta akwai wanda zai shiga wuta kowa ba ya ce ba ashhadu an la ilaha illallah shikenan magana ta kare to babu wannan magana a duniya da kace kai musulmi ne yanzu ka zo mu nan miye shaidar kai musulmi ne yana ana mai wannan tambayar zabare ta shi sai kina irin tambayar da yima wannan mata ce sai zabara da sahi sai iske wannan mutumin ya ce mi na zo in roƙe ka wata alhurma da Allah ka taimake ni ka ba mu wannan mata da ka ɗauke wunan ta ka riƙe ta a wurin ka mai marayu sai ce haba malam me yasa zan ba ka ita sai ce kai dai ka ba ni ya ce wallahi ba zan ba ka ba ya ce zan ba ka dinare dubu ka ba ni ya ce wallahi ba zan ba ka ba ko duniyar nan zan gama ka ba ni ba zan ba ka ba ya ringa mai kuka ya ba shi ya ce wallahi ba zai ba shi yace me yasa baka bani bai yace in mulki ne kai irin wanda ne shi ne kawo ka to ka sani ni ma na irin shi ni da nai da an gwada mini gida na lulu na zabar zan shiga sai aka ce mini ina za ka yi ce wancan gidan zan shiga yace ka san gidan wa yace gida ne na musulmai sai ce kai musulmi ne sai ce a'a sai aka ce mishi to daga ka musulunta gidanka ne na wannan macen da take gidanka ita ta ma sanadin ka gama da idanka wannan gida musulunta da kawai ake bukata yana zabura ta taro ta ce zo wani addini ke ta ce musulunci sai to ba na musulunci ta ba shi musuluncin a nan ta koya mai kalmar shahada ta kaya mai abubuwa na musulunci kawai ka tsaye musulunta ya ce ni da kake gani na a nan musulmi ne ni iyalai na duka musulmai ne jira muke kan mu mutum zai mu shiga wannan gida ya ce kai da kake neman shaida a kan cewa mare ni ya ce tana da marayu a hannun ta kai ka ci gaba da neman shaida wannan ne yake nuna mana kamar dan wa'azi ne a cikin kissan na cewa idan ka samu dama ka tafi ka yi taimako ka yi taimako kada ka waiwaya akan ko ƙarya ce ko gaskiya ce babu laifi in da dama kai bincike kai bincike amma ya kasance wannan ya hana ka saboda wani ya yi ƙarya ya hana ka ya taimako ka yarda da wannan kawai in ka samu dama ka taimaka ka taimaka ko ba sai ka gaya ma kowa ba ya kasance sirri ne tsakaninka da ubangijinka kowa ya kasance yana da wani sirri tsakanin shi da ubangijinshi in ta yi zahi wannan sirrin daga ne ka tsakaninka da ubangijinka wallahi shi zai hudda ka ka rike wani sirri daga kai sai Allah ba wanda ya sani sallah ce kake azumi ne kake sadaka ce kake wasu marayu ne kake kulawa sirri ne tsakaninka da ubangijinka ba wanda ya sani a cikin magabata akwai wanda ya shekara 20 yana azumi mata ce wata sani mata ce taba sani bayan azumi sai wata rana ta lura in ta ajje abincin rana tana kasko shi da dare a lokacin nan ta samu akizar ashe duk tsawon shekarun nan da muke da shi ashe akwai rana kun da yake azumi ba han disa kai akwai wanda in karatun qur'ani yake daga yajin musun wani rihi yake sai bi da shari me yasa nace kawai saboda ni tsakanina da ubangiji na kadai muke so Allah ya san na wannan aiki to mu kasance muna da wani sirri tsakaninmu da ubangijin mu na ibada insha Allah ta'ala za mu yi albarka a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi yake cewa duk wanda hadisi na Anas bin Malik yake cewa duk wanda ya dauki yunin marayi ya gama shi cikin iyallan shi ya dauki yunin shi yace wannan aikin da ya aikata shi zai zame mishi makariya tsakanin shi da gidan wuta idan kana so ka samu makariya katanga tsakaninka da wutar jahannama ka samu maraya ka dauke wani shi kada ka taba nuna mai bambanci tsakanin shi da diyanta kawai danka duk abu na kulawa ka mishi kuma haka ba zai hana ba in ka kama ka bashi tarbiya ta kazani shi wannan duka musulunci bai hana ba idan kana tare da marayi ka ce tashi yi sallah yake tashi yi sallah diyanka kuma in ka ce ka tashi sallah ba su yi ba kana zane su shi ka ce a marayi ne a bana buge shi ba a anan haƙƙi ne dole ne ka ladabtar da shi saboda ya tashi sallah ya yi zagi a gabanka in diyanka suka yi zagi ka ci kake ba su ba shi kashi shi ne tarbiya ce kake a lokacin kada ka ce marayi ne kai kuka kaza kaza a in kai wannan ne Allah subhanahu wataala zai ga aikin alherin da kai kuma zai dauka darajarka rishin yin wannan shi zai sa ma Allah kama ka kada ka bar shi lalace haka ake tahiyya da su har lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddari suka mallaki hankalin kansu a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk gidan da نعم حديث ابن ابو هريره يكي تيوا خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم ما في الخير جدا للمسلمين شيني جدان دا aka samu akwai marayi a cikin shi ما في شر جدا للمسلمين hallo kuma yace shine gidan da ake cutar da marayi a ciki mafi sharrin gida shine gidan da ake cutar da marayi mafi alkhairin gida gidan da ake kulawa da marayi kenan kaga idan akwai marayi a gidanka wallahi kai takadansa ka bashi tarbiya ka kula da shi kada ka taba nuna masa bambanci wannan yana zauwa wajen mata wani lokaci a bikiyar zamanta za ta mutu ta barta da diyanta ta ringa azabtar da diyar wannan wanda ta mutu saboda wai ba diyanta bane ba ta ringa zalunta su ta ringa bambanta su wajen abinci wajen kwanci wajen kulawa da su wallahi wannan aikin da take yi aiki ne tana mutuwa gidan jahannama za ta wallahi sai an kiyaye mata saboda kishi na banza da wuri kin yi kishi da uwarsu da ranta yanzu kuma ta mutu kuma ki ci gaba da yin kishi da diyanta ki ringa azabtar da su suna marar mun irin zalunci ne wannan wannan rashin tunani ne wannan yana kaiwa har wata rana ka ga mijin ya zace ya sabbabu da wannan mata saboda takura ma wannan marayin take ai ta jan hankalinta ai ta jan hankalinta kiya ita ko ba diyanta bane ba ta kula da su to ta sani cewa in ta kula da su ta yi abinda zai jawo alkhairi babba a cikin wannan gida nawa ke da kai marayi wa'anda basir wanda ɗan gidan basire su ne marayi suke da su kuma suka dauki gida ɗin sharshi baki ɗaya so kula da kowa suka jiya ma kowa daɗi nawa ke da kowa wanda daga baya suka gina ma wanda suka dauke su yaunin su gida suka kai su Makka suka musu duk alkhairin da suke bukata suka kula da sauran yara na gida kuma alhali su kin marayu ne ma'aikatan sun mutu kenan mu ajje hankalin kowa ɗana kowa ne kai ma kana iya mutuwa kamar marayu kuma baka san bawa zai rike su kenan kama kanka wannan tunanin mutuwa tana wuyan kowa kai ma a yanzu kana iya mutuwa kuma ɗiyanka sun zama marayu kuma za ka buƙaci wani ya ɗauke su yanda ba baka so a ma ɗanka idan wani ya ɗauke shi to kakka ma ɗan wani sai ka zauna lafiya a cikin kabarinka rayuwarka kuma ta yi albarka duniya da lahira. A wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya kawo ƙara ƙarami cewa yana fama da kunci a zuciyar shi anna rajulun shakka ila nabi sallallahu alaihi wasallam qasmat qalbihi zuciyar shi yake cewa ta yi tauri kuma zuciyar ta keke shi ya kawo irin wannan yace ya rasulullah abani mana abu wanda zai sa zuciyata ta yi sauki manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mai idza aratta anta lina qalbaka kama au kama qala yace fa at'im al-miskin wamsah ra's al-mitin yace idan kana so zuciyarka ta yi sauki ka ji ta lafiya lau ka ji ta mai tabshi ka ji ta mai tausayi yace to ka samu wani miskini ka ciyar da shi ka samu wani marayi ka shafa kanshi bi ma'ana ka kula da shi ka shafe mai hawan shi wannan zai jawo maka zuciyarka ta yi kyau zuciya ta kasance zuciya mai tabshi a wani hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya shafe kan marayi ba dan wani abu saboda Allah saboda tausaya mishi wannan abin da kai duk gashin da hannunka ya taba Allah zai rubuta maka adadin lada na yawan wannan gashin na kan yaran ka duba wani tarin lada a yau dubbin mu na samu rayuwa a kusurin a yau ko gobe idan mun ganshi mu shahi kanshi Allah zai ba mu lada adadin gashin da yake kanshi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marayi kulawa da shi yana gadar ma da mutum kankarewa ta zinubai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man damma yatima min baini muslimin ila ta'amihi wa sharabihi hatta yughnihi Allah azza wa jalla yace kufirat lahu dhunubuhu albatta illa in ya'mal amalan la yughfar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya dauko marayi ya gama shi a cikin abincin shi da abincin shi ya kula da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai yahe mai dukkanin zunuban shi sai dai in ya aikata zunubin da ba a gafara shine shirka shirka kadai aka hudda amma duk zunubin da ka aikata a duniya Allah subhanahu wa ta'ala idan kana kulawa da marayi wallahi Allah zai gafarta maka wannan zunubin naka Allah subhanahu wa ta'ala zai yarda da kai gobe kiyama kuma Allah zai kama kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin yace kal mujahid fi sabilillah abinda zai gadar ma da wani babban lada shine wanda zai dinga kulawa da me yake cewa misali bazawarar da aka barka da yara marayu ka dinga musu ihsani saboda ta kula da su wanda yake irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kal mujahid fi sabilillah kamar mai jihadi saboda Allah yace kai awil qa'imul layl as-sa'imun naha me qiyamul layl kuma hannu mai azumi da rana Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ladan mai yin jihadi da mai yin qiyamul layl da mai yin azumi da rana duk wanda yake kulawa da marayi wallahi albarka ce ba alkarama ba mu yi kokari mu daure mu samu wannan babban lada mu yi guziri da shi mu ta kiyama da shi duk ladan da muke ji ana zanawa anan duniya ne mu ake neman shi idan an mutu shi kenan idan muka samu daman mu dauki wani marayi mu kula da shi wallahi kada mu ji wani tunanin ku wahala ko tunanin a'a mu kula mu gwada insha Allah ta'ala Allah zai taimake mu kuma Allah ba mu ladan abu mu komo cikin littafin mala yace wa qala siddi rahimahullahu ta'ala yace yuksharu akilu malil yatimi zulman yawmal qiyama wa lahabun nar yakhruju min fihi wa min masami'ihi wa anfihi wa aynihi kullu man ra'ahu ya'rifu annahu akilu malil yatim yake cewa mai cin dukiyar marayu ko wani marayi yace za a tayar da shi ranar tashin kiyama yace wa lahabun nar yakhruju min fihi hadisi na wuta na hutowa daga bakin shi wa min masami'ihi yana hutowa daga kunnen shi wa anfihi yana hutowa daga hancin shi wa aynihi yana hutowa daga idan shi yace kullu man ra'ahu ya'rifuhu annahu akilu malil yatim duk wanda ya ganshi ya san cewa wannan wanda ya ci duke marayu ne a duniya duk da cin wanda ya ci duke marayu ya mutu da wannan dukiya a wuyan shi haka zai tashi gobe kiyama qala ulama malamai suke cewa fa kullu waliyul yatim idza kana faqira yace dukkan wani wanda ya kasance waliyi ne na wani yatim na wani marayi yace idza kana faqira dan ya kasance matalauci ne bi ma'ana talaka ne fa akala min malihi bil ma'ruf yaci wannan dukiya da kyautatawa bi qadari qiyamihi alayhi fi masalihi gulgudan yanda yake tahiyar da kulawa da shi wa tanmiyati malihi da kuma ci gaban dukiyar shi yace fala ba sa alai wannan babu kunya kan shi duk wanda ya kula da marayi ya kula da dukiyar marayi gulgudan bukata ba tare da amzuranci ba yace to wannan babu komai akan shi yace wa ma zada alal ma'ruf yace fasuhat haramun bi qawli Allah ta'ala yace duk wanda kuma ya kara akan wannan kyautatawa bai imana yayi almuzalunci da wannan dukiya yace to wannan magana Allah subhanahu wataala ta tabbata akan shi cewa wuta ce ke ci tunda Allah ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf yace wanda ya kasance mawadaci ne yace to ya kame kan ma ya taba musulunci yace amma idan ya kasance talaka ne falyakul bil ma'ruf to ya ci wannan dukiya da kyautatawa yace wa fil akl bil ma'ruf arba'atu aqwa wajen cin dukiyar marayi da kyautatawa yace akwai maganganu guda hudu ahaduha yace na farko annahu al akhdhu ala wajhi al qird yace ka dauki dukiyar ta hanyar ramce an baka dukiyar su wata bukata ta taso maka ko zaka yi wani kasuwanci sai ka ramta a ciki to kai shi ka kashe duka sa cewa na ramci dukiyar wa'annan yaran zan yi kaza da ita zuwa lokaci kaza zan mayar nabi al aqlu bi qadari al haja min ghayri israf ya kasance ka ci wannan dukiya gulgudan bukata ba tare da almuzalanci ba wa thalis na uku annahu aqdu bi qadari idha amila al yatim amalan ya kasance ka ci ne gulgudan aikin da kama wannan dukiya ta marayi an baka dukiya kai kake aiki a cikin ta kai kake balaguro kake zuwa kake zauwa ka je ka siyo ka zo ka saida kai kaza to ya kasance ka dauki wani abu a ciki ka amfani da shi gulgudan cewa kamar biyan ka ne ka dauka wannan shi ma babu laifi a ciki matukar ba za ka lalata musu dukiya ba yace na hudu annahu al-akhdhu inda darura ya kasance ka dauka ta hanyar darura fa in aisara qadahu idan kuma ka samu dama to ka maida musu kayan su wa in lam yusir fa huwa fi hil idan ko baka samu wannan dama to halaka ne kace menene inda darura wata rashin lafiya ta kama ka ga dukiyar marayu a hannunka dukiyar gatanan a gabanka dukiya ce da yawa wadda ba karar da ta baka ba idan kai amfani da ita wajen samun lafiya da niyyar cewa idan na samu zan mayar sai kai amfani da ita kuma da kyautatawa sai kasance baka samu dama kai ka maida ba to koda a ce ka mutu da wannan to wannan babu komai a kanka amma ya kasance ka sani tsakaninka da Allah ga niyyar da take a zuciyarka lokacin da ka dauka kuma kana da niyyar cewa za ka mayar wa fil bukhari a cikin bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wa kafil yatim fil janna hakaza wa ashara bis sababa wal wusta wa faraja bainahum manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni da mai kulawa da marayi a gidan aljanna yake kamar haka muke sai ishara da wannan da wannan sai kuma rabar hannun shi eh haka kenan da ni da mai kula da marayi yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam kamar wannan babban yatsa ce da wannan kalmar kusa da kusa muke Allah ba mu ikon yin wannan aiki ne dimbin lada wa fi sahih muslim a cikin sahih muslim kuma yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yace kafirul yatim lahu aw li ghayrihi ana wa huwa kahatayn fil janna yace wanda yake kulawa da marayi nashi ko na wani shi yace ni da shi a gidan aljanna yace kamar haka yayi ishara da sababa kenan kaga hadisin ya zo a bukhari hadisin kuma ya zo a muslim hadisi ne ingantacce tabbatacce kana kulawa da marayi a gobe kiyama kai da annabi hakoki kasan yana daga cikin mafi girma cikin mafi girman dadin gidan aljanna kamar da aka tambaye wani cikin magabata aka tambaye shi wai menene dadin aljanna kamar ka ba mu sifa ka sifanta mu gidan aljanna dami dami ke da koi a ciki sai ya rasa me zai ce musu yau ina zai kama daga ina zai fara ya tuno wannan kawai can da aka jima da shi sai ya ce fiha rasulullah karshen dadi yace kai gidan aljanna annabi ke da ku wala kai to kafirin yatim kullun ido hudu za su ringe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kusa da kusa kike sallallahu alaihi wasallam tunda mafi girman dadi shine ganin Allah subhanahu wataala da kuma samun yardar shi mafi girman dadi a gidan aljanna to daga cikin su mafi girman masu daɗi shine kasance kullum kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kai mu lahiya. Yace kafadatul yatim hiya alqiyam bi umurihi, yace kulawa da marayi shine qiyam bi umurihi, ka ringa tashi wajen kulawa da al'amuran shi, wasa'i fi masalihi, da kulawa akan duk abin da kasance na rayuwar shi ne, min ta'amihi wa kiswatihi, ya kasance kana kulawa da ciyarwar shi, kana kulawa da tufashi, wa tanmiyati malihi, duke take hannunka tashi kokarin kulawa da tunan ta cigaba, in kana lahu mal, idan ya kasance yana da wannan dukiya, wa in kana la mala lahu, idan kuma ba shi da dukiya komi, yace anfiq alayhi, ka miƙar suna ka ciyar da shi, ka kyautata mishi, ka bazzala mishi dukiyarka, wa kasahu, ka tufatar da shi, yace ibtigha'a wajhillahi ta'ala, domin neman yardar da Allah subhanahu wata'ala. Yace wa qawlu fil hadith, yace a wani hadisi yake cewa lahu aw li ghayrihi ay sawa'un kana al yatim qaraba aw ajnabiyyan min, ya kasance man nan marayin na kusa da kai ne, bima na dan wani wanka ne, ko dan kananta, ko dan uwa dai irin wannan, aw li ghayrihi, ko kuma wani ne daban wanda ba kama buku da alaka ta jini tsakaninka da iyayen shi, sai ka dauke wani shi wajen kulawa da shi, yace kowanne kai wannan abu akan shi na kulawa da shi, to Allah subhanahu wataala zai baka wannan lada. Yace fal qaraba mithlu an yakfulahu jaddahu aw akhuhu aw ummuhu aw ammuhu aw zawju ummuhu aw khaluhu aw ghayrihi min aqaribihi, yace abinda ake ni da makusanci shine kasance wani kaka ya dauke wani wannan marayi, jikanka ne baban shi ya rasu, sai ka dauke shi, ta dauke shi a charge din ka kula da shi. Mafi yawa kakanni suna samun wannan fadala, suna samun wannan daraja. Kakanni idan dan su ya rasu, suna daukar diyan su kawo su gida, ya kasance kulawar da suke musu har ma ta yi kulawar da suka ma dan su na cikin su. Kaga wannan fadala ce ba karama ba suka samu ta kulawa da wannan marayi. Yace ko dan uwa, ya kasance dan uwanka ne ya rasu, ko ma'aihiya, ya kasance yaro ne ya baban shi ya rasu, uwa ta dauki wani kulawa da shi, aw ammu, ko wani tantan, ko aw zawju ummu, ko mijin ma'aihiyar yaro, majace an barta da marayi da marayu, sai ka aure ta, ka ci gaban kulawa da ita da ɗiyan nata wannan marayin, to ka shiga ciki. Aw khalahu, ko kuma dan uwa na wajen uwa duka, yace aw ghayruhu min aqaribihi, ko kuma wani daga cikin makusanta. To duk wanda ya dauke wani marayi daga cikin wannan, to yana cikin wannan lada. Yace wal ajnabi man laysa bainahu wa bainahu qaraba, shi kuma ajnabi shine wanda babu wata alaka ta jini tsakaninka da mai wanshi. Wannan dai mallan ya gaya mana kenan abin da ya dacewa a gare mu, ɗan uwan mu suna mutuwa, kada mu bar yaran su da gayyara, mu kokarin daukan yaunin su, mu kokarin kulawa da su. Wannan albarka ce, wannan gida kuma albarka za ta sauka a gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi shine mafi alkhairin gida shine gidan da ke da kai maraya kuma ana kulawa da shi ba zalunta shi. Mafi sharrin gida shine gidan da ake zalunta maraya ana cutar da shi. Yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man damma yatiman min almuslimin ila ta'amihi wa sharabihi hatta yughnihi Allah, yughnihi Allah ta'ala, awjaba Allah lahu aljanna illa an ya'mala dhanban la yughfar. Hadisin da muka karanta a baya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya dauki marayi ya gama shi daga cikin musulmi, ya gama shi da iyallan shi, wajen abincin shi, wajen abin shan shi, har sai da Allah ya wadatar da wannan yaron, bima da ya kai matakin balaga Allah ya wadatar da shi, to Allah subhanahu wataala ya wajabta mai gidan aljanna, sai dai in ya aikata wani laifi wanda ba a gafara zunuban shi, ba gafartar shi ne shirka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man masaha ra'sa yatimi, wanda ya shahi kan marayi, la yusahu illa lillah, bi shahikan shi bahi dan saboda Allah, yace kana lahu bi kulli sha'ratin marrat alaiha yadahu hasan, yace duk gashin da hannunka ya taba, to Allah subhanahu wataala zai baka ladan wannan gashi. Yace wa man ahsana ila yatimin aw yatima indahu kuntu ana wa huwa haka za fil janna. Manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya kula kuma da marayi ko marayiya, yace to yanzu da shi a gidan aljanna haka muke. Kaga da sai sun bambanta, kuma Manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa a hadisai daban-daban cewa duk wanda ya kula da marayi shi da Manzon sallallahu alaihi wasallam makwabta ne. Duk mai san makwabtaka da Manzon sallallahu alaihi wasallam to yayi wannan. Yace wa qala rajulun li Abi Darda, wani yake ce ma Abi Darda, ausini bi wasiyya, kamun wasiyya da wata wasiyya. Yace qala, sai yake ce min irham al yatim, yace ka ka ji tausayin marayi. Wasiyar da mushi kenan yace kai kokari ka ji tausayin marayi, yace wa adinhu minka, ka kusanto da shi a tare da kai, wa da'imhu min ta'amika, ka ciyar da shi daga abincinka. Yace fa in, yace saboda sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ataahu rajulun yashtaki qaswata qalbi, wani yazo yana kukan cewa zuciyar shi ta keke shi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi, idza in aratta an yalina qalbaka, yace idan kana so zuciyarka ta yi tafshi, yace fadni al yatim minka wamsah ra'sahu, yace to kusanto da marayi kusanka kuma ka cahi kanshi. Wa ta'imhu min ta'amika, ka ciyar da shi daga abincinka. Fa inna zalika yalinu qalbak wa taqdiru ala hajatika, wannan zai sa zuciyarka ta yi tafshi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai biya ma bukatunka. Duk bukatun da muke da ɗan uwa, mu yi tawassuli da wannan aiki. Kan mu ce za mu gwada, wallahi mi za mu samu cin nasara, za mu samu cin nasara, za mu yi albarka, gida zai yi albarka, dukiya za ta yi albarka, rayuwa za ta yi albarka. Za ka ga al'amuranka kawai an buga albarka ne, ba don komi ba, saboda wannan aikin da kai ka yi shi saboda Allah. Na ɗauki wannan yaron zan gama shi da iyana saboda Allah, kakkai don a ringa cewa ai ka kula da bayan wani, a kawai ka yi saboda Allah, ka yi saboda waɗannan maganganun da hadisai wanda muka karanta ingantattu. Kuma ka kiyaye musguna ma marayi, ka kiyaye cutar da shi, idan an tura ma dukiyar shi to kai kokarin kiyayewa, an baka dukiyar shi to ka sa cikin kasuwancin da insha Allah ba za su lalace ba. Gida ne ka saya mishi, me yake da suna kare ne saya mishi, abin da yadda kake da yaƙinin cewa insha Allah ta'ala ba za a faɗi. Amma ka sayi mota, ka sayi waye, ta shiga gyaran gida, duka wannan aiki ne na banzara za ka yi da duke su, wanda kuma ba zai ji gadar ma da alheri. Ai mun ji labarin wani a cikin Sautul Kahfi, shi da ya rasa ma yadda zai yi, ya kusa rasuwa, babu wanda zai ba duke a ajiye ta, sai ba Allah ajiye duke, sai ya je rami ya sa duke a ciki kuma sai ya katanga. Fantalaka hatta iza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama qala law shi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra qala hadha firaqu bayni wa baynik sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alayhi sabra amma as-safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba wa amma al-ghulam فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما واما الجدار فكانت لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا. الله يكي تشوى ya ba da labarin Khidr da shi da annabi Musa. Annabi Musa ya ce ba wanda ya yi shi ilimi, aka ce a je ka wuri kaza, in ka ga wani ka bi shi za ka ɗauki ilimi a wurin shi. Ilimin ba wai zaman da shi aka sa littafi ba a karanta, a kawai ilimin wani aiki ne ake aikatawa, in ka yi ladabi kawai za ka san nisa a kai. Kawai suka shiga bato suna cikin tahiya a cikin bato, kawai sai kama bato ya rinka karya nan ya karya nan ya tilla nan, ya ce to wannan ai da kake yi mato wannan marayu sai mu durmi a cikin ruwa baki ɗaya. Ya ce ba na gaya maka ba duk abin da ya gani kika tambaye, ya ce to na shi suna tahiya sai ga wani yaro ya wasa cikin yara, kawai kai da ɗauki yaron ya yanka. Ya ce to kawai kama yaro me maka, ka kama ɗan mutane ka yanka. Sai ce ba na gaya maka ba kaka tambaye ni, ya ce to Allah ba ka hakuri muje. Suna tayya kawai suka zo wani gari, yan garin suka yi banza da su, suka nema a ba su wuri su zamna a ba su abinci, aka kyale su. Suka rabu da yan garin suna yawo cikin gari, sai ga wata katanga, gata nan za ta faɗi,
ko khidir hiji ne mu lakai ne mu ma'aikata aka zo aka buge katanga aka gyara aka kwafa laka ko aka tsaya da katanga dan Musa ya ce ikon Allah mun zo a bato kakariya ka kama yaro ka kashi kuma ka ce ka a tambaye ka kuma yanzu mu zo gari a hana mu abinci kuma ka zo ka tada musu katanga sai nan Musa ya ce me to ka je su baka ladan aikin da ka musu ko sai gane cewa wai dubara ce yake ni dan ke ce ya tambaye shi amma so ne yake san waye sa shi wasa ka tara ka tambaye sai ce bana ce kika tambaye ni ba yace to daga mun rawo amma zan ga maka me yasa ne yace wannan bata abin da yasa ka ga na kakkarya shi a gaban mu akwai wani sarki shi idan aka zo kusan garin shi da bato mai kyau amsha yake amma in yaga yana da aibu bai sha muku lafiya yake shi yasa dan abin ma marayu kayan su eh muskine kayan su shi yasa na mai aibu dan daga ya gabatan yace ku tafi yace shi kuma wannan yaron daga na kashi uwayen shi musulmai ne mummune ne shi kuma yaron irin soyayyar da suke mishi yana iya kaiwa su hallaka su uwayen to Allah subhanahu wataala ya sanar da ni cewa in aka bar shi rayu a gaba shi zai sa uwayen su shiga wuta to da shiga wuta su duka gari shi yaron ya koma ga Allah tun yana karami kaga wannan aiki ne na wahayi yanzu kaga dan mutane ka kama ka buga ma ba zai kashe ta ga biyayyu ba shi yasa malamai suka ce ai annabi ne tunda wahayi ne ake mishi yace kuma wannan katanga da kaga zata fadi na talata yace wannan katangai wani bawan Allah zai yazo mutuwa sai yazo ya rami ya binne duke diyan shi marabi sai katanga a saman duke yace ya Allah na bar wannan dukiya amana idan iyana sun taso Allah ka kaddari yanda zasu fahimci cewa duke su ce ka bayyana musu ita yace to lokacin mutuwar duke bai yi ba kuma katanga tana nema ta kwari in ta wada ta kalli duke ta bayyana wasu su su wawushe musu dukiya shine ne kuma hinata da katangan na kara tsayar da ita dan saboda hatta kai lokacin da yaran za su tashi su amfani da duke su sai malamai suka ce iya daga cikin abin da zai gadar ma da mutum zaman lahiya ko da a ce ya mutu a cikin zuriyar shi ya kasance ya rike tsoron Allah kaga wannan bawan Allah Allah ya ce wa kana abuhu ma salihan saboda babansu mutumin kirki ne shi yasa Allah ya tsare ne dukiyar shi da iyallan shi kai ma in kana so Allah ya tsare ma dukiyar ka da iyallan ka tun anan tun kana rayi kai kokarin kyautatawa ka zama mutumin kirki mutumin arziki mai kiyaye dokokin Allah to Allah ba zai cutarta ka ba a bayan ka wal yakhsha alladina law taraku min khalfihim zurriyatan da'afan khafu alaihim yace falyattaqillah yace wanda wal yakhsha alladina law taraku min khalfihim zurriyatan da'afa khafu alaihim yace wanda suke tsoro cewa an san mutum zasu bar zuriya suna tsoron lalacewa su ko shiga wahala maganin a wannan abin abu ɗaya ne shine falyattaqillah su ji tsoron Allah kawai su tsare dokokin Allah wanda yi wannan Allah subhanahu wataala zai tsare mai iyallan shi kuma zai tsare dukiyar da ya bari a baya zai tsare mutuncin shi insha Allah ta'ala wannan alƙawari na Allah subhanahu wataala to a ƙarshe kenan abin da zamu fa'idanta a wannan darasi namu na yau shine mu yi ƙoƙarin kulawa da marayu kada mu ringa ruɗuwa da cewa sai mu hali zai a'a mu ma gwargwadon abin da Allah ba mu muna iya kwatantawa da shikka guda sai kai abin da Allah subhanahu wataala ya san halin ka ya san halin da suke ciki sai kai abin da zai gada ma albarka da zai janyo ma miliyika a rayuwarka kuma Allah subhanahu wataala zai amshi addu'in ka zai ma albarka a rayuwa zai ma duke ka albarka kada ka yarda kana samu Allah ya hore maka ka rinka barin irin waɗannan abubuwa na alkhairi suna wuce ka kyautata ma fakirai kyautata ma miskinai kyautata ma marayu bakin iyakokai malamai suke cewa iya daga cikin ayyukan da suke da daraja a wajen Allah subhanahu wataala mutum ya tashi wani aiki kawai burin shi babba a zuciyar shi so ke taimaka ma wanda ba su da shi idan ya samu kuɗi a wannan aikin kawai buri na bari in taimaka ma wanda ba su da shi idan na samu kuɗi Allah ya san zuciyarka inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila arsalikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah zuciya yake kallo yi ƙoƙarin gyara zuciyar mu a cikin ayyukan mu wallahi Allah subhanahu wataala wannan abin in ya kalla ya gani cewa da gaske saboda shi kai wallahi duk abin da kake nema a wajen Allah zaka samu kuma yana daga cikin dadin yin abu saboda Allah shine tawassuli
da wannan aikin
idan misali ka zo kai wani aiki aikin kai da kanka ka san sai baka yi saboda Allah ba a zuciyarka kai ne dan ayyuka ka kai ne saboda a ringa cewa kai ne kaza ne kai ka san haka saboda shi kai shin wannan aikin kana iya zawa ka daga hannu ka ce ya Allah wannan aikin ina tawassuli da wannan aikin naka bani kaza kai ka san ba dan Allah ba kai kai tawassulin wannan ba za ka yi ba amma a lokacin da kai aiki saboda Allah wallahi hankalinka a kwance zaka daga hannu ka roki Allah ka ce ya Allah wannan aikin da ne ya Allah ka sani saboda kai nayi shi to ya Allah ina tawassuli da wannan aiki da ne ya Allah ka mini kaza ka mani kaza wallahi Allah zai baka kuma wannan ya zai tabbatar mana da haka hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana na wasu daga cikin banu Isra'ila su uku suna cikin balagoro suka shiga cikin wani kogo suna zaune cikin kogon iska ta taso ruwa ya kece wani dutse ya gangaro ya danne wannan kogon nasu ba su iya ture wannan dutsen aka ce to kowa ya tashi ya addu'a da wani aikin shi da tsakanin shi da ubangijin shi Allah subhanahu wataala zai ba mu mafita na hari ya tashi ya yi addu'a ya ce ya Allah aiki kaza da nai in saboda kai ne ya Allah ka bude mana wannan abu na biyu na uku na farko ya yi addu'a akan cewa ya yi wani aiki na bajinta me aiki na bajinta wata mata ta nemi taimakon shi ya taimaka mata ya ce ba zai taimaka mata ba sai ya fasikanci da ita sakiya ta dawo ya ce to shi wai na kan bakan shi takiya da ta dawo sai ya ce to tayar da ya bata sai da ya himma zai je aikata na ratar da ita sai ta ce mai kaji tsoron Allah kuma a lokacin ya ji tsoron Allah ya bari kuma ya ɗauki duke ya bata ya ce ya Allah wannan barin da ne a wannan lokaci ya Allah in saboda kai na bari ya Allah ka buɗe mana wannan kowa ta ɗan buɗe amma ba su iya fita na biyu kuma ya ce ya Allah ma'aikata na ɗauko suka mini aiki da suka mini aiki ya biya kowa kuɗin shi ɗaya ya ce shi wannan kuɗin ya daina baya so ya tafiye shi da wannan dukiyar tashi da ya bari a wurina ni kuma na saya mishi wasu dabbobi na ajiye mishi a cikin dabbobi na wannan dukiya ta ringa bunƙasa awaki suka zama garkuna me yake da suna raƙumma suka taru shanu suka taru ya ce bayan shekaru wannan mutumin ya dawo ya ce ka tana wata ran na maka aiki ni zuciya na ce ba na so ya ce eh na tana ya ce to na dawo ba na kuɗi na gari ya zahi ya ce mai kai ne da gaske ya ce eh ni ne ya ce to kaga wannan duki da kanya gani duka takaci gabaki ɗaya kore wannan duki bai bar mai ko guda ba ko ladan ciwo bai bashi ba ya ce ya Allah wannan aiki ne na riƙe wannan amana in saboda kai ne ya Allah ka buɗe mana wannan kowa ta ɗan buɗe amma ba su iya fita na uku ya tashi ya ce ya Allah iyayena suna cikin hali na yunwa ba su da abinci na huta da iyayena da iyalaina ba su da abinci na huta na je na nemo abinci na hana iyalaina na zo na yi tsaye da abincin wannan na ce sai iyayena sun tashi na ba su wannan abincin da ba iyalaina kuma na ji tsoron in tada su kada in ɓata musu barcinsu na tsaya hasira suka tashi na ɗauki wannan abinci na ba su suka ci wannan abinci sai ƙoshi tukwana don wuce na kai ma iyalaina ya Allah wannan aiki ne ne in saboda kai ne ya Allah ka buɗe mana wannan kowa ta buɗe wannan hadisin ma kaɗai ya isa ya yi rafi ga wanda suke cewa wai idan abinci fala guda ita kaɗai ta yi saura ga matarka tana bukata ga ma'aikata tana bukata wai matarka ce mafi haƙƙi a kai wannan magana ce wadda mu babu ta yadda za a yi rarrafe ita magana ce wadda babu nasi a kanta babu aya a kanta babu hadisi a kanta ba yiwuwa a gama iyaye da mata wannan magana ma bata taso ba babu ta yadda za a yi ma'aikata tana jin yunwa matarka tana jin yunwa kawai ku haƙura kai da matarka ma'aikiya za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wane ne haƙƙi a duniya na a kyautata mishi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka ya sake maimaita ya ce ummuka ya sake maimaita ya ce ummuka to bana ya ce abuka an kama ta haƙƙi ne dole ne wajibi ne ka ciyar da ita amma in aka zo irin wannan hali ba magana kana kallon ma'aikiyarka ta mutu a ce da yunwa kuma ka ba wani wannan magana ma bata so magana ce wadda hankali bai ɗaukanta kuma nassoji sun tabbatar cewa ba haka bane yanzu kaga wannan hadisin ya tabbatar mana da cewa da ya zo matar shi da iyallan shi da ɗiyan shi duka suna jin yunwa ya hana su ya ba ma'aikon shi da aka ka zo ka daga ƙara nama mutane irin wannan abin haka bar kowa ga waɗannan matan da suke nan suke nema suke da sunan wai kare haƙƙin mata ka bar kofa a gare su su ringa cin mutuncin iyayen mutane kai yanzu irin wannan matan na yanzu wanda suke kokarin su ringa kishi da mata da iyayen mazan su ka zo ka bullo musu wannan magana su rike ta da matsayin hujja su ce ai nahi mamaka haki ba ka zo su ringa cewa kasi a addinin na a addinin musulunci ma nahi wanka haki ni ce nayi haki akan ma'ayyar haka za su ringa cewa su ringa wulakanta ma mutane iyaye a wannan magana ma mutane su ba wallahi kowa ce zaka budo da baka iya rike ta kuma a zo a saki wannan magana shikenan duk duniya kowa ya gani a yanzu ma ya aka kwashe bare a kawo wannan magana a basu ita a yanzu ma wani rigima ce ake ta yi kullun kana ji ana shara mata an taka kana ma mahaifiyarka wani abu ta ringa ganin cewa ai ka dora uwarka akan ta yau ba dora ta akan ki heda ta gyaran ta komi ta sakauce ka isko banza ce ka dauka eman heda ta kare wahalar duniyar nan ta kwana ke ka zo ki ka dauka ba dole ba dora ta a saman kanki ki lallafa a zamana lafiya ke girmama ma'aikiyar shi yanda yake girmama ma'aikanki ki ba su darajar su ki ba su mutuncin su ba su annanki bane ba uwayenki ne wani ba su annanki bane ki je ki nemi su annanki kuma wani lokaci laihinmu ne mu munye mun ba barin su da aiki sai su bambaro ma kansu sabon aiki baka bar musu aiki bai su bambaro ma kansu sabon aiki me aikin da nake ni ka bar ta ita daya ta baje ta yi abin ta ga dama yanzu nema ne take ta wadar ta yi rigima sai ta dalibo uwarka ta ce da ita da ke amma idan ka dalibo wata ka kara mata ka samu abin aiki ba haka wani ba ne sai su yi ta yi da ita ta yi su yi ta yi da ke ringa ce a kishi ya ta mata kaza kishi ya ta mata kaza shi ta nan mamaka ta zama lafiya amma kawai ku zo ku bar ta haka ne ta tsaye wallahi radumar can zafi dan haka babu ta yanda za a yi ma'aikiya ta yi daidai da wani banda Allah da manzon shi Allah ya ce wa qadara buka an la ta'budu illa iyyahu yace wa bil walidayni ihsana da Allah ya ce ku kula ku yi ibada ku tsaya ko kuma Allah shirka cewa ku kula da iyayen ku manzon sallam ta yi aljannan mutun tana karkashin kawai ma'aikiyar shi an ce tana karkashin mata ne mata da wata ita take kike gidan wuta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله